جيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكان يبود قديا دجنجنا دكراري سكارة تبتا قال الله تعالى مكا جنها لتر مموما لكم وان شيكي قدانا دلما رم يود كل شيكا ايه تنتنت أبو تامسا يوم الله تعالى يبام إيكو da mu ci gaba da gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka na ramadan kamar yadda muka saba gudanarwa yau shine wuri na 22 a cikin wata ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1441 wanda kuma shine 15 ga watan 5 shekara ta 2020 daidai a kirgin miladiya ina roƙon Allah ta'ala ya datar da mu fadan daidai da kuma aikata daidai wata baiwar Allah ta rubuto tana cewa muna zaune da ke da abokan zama na mu hudu ni ne karama a cikin su idan mai gidanmu ya kawo cefane sai ya bayar a hannun uwar gida sai na fahimci cewa ita kuma uwar gida suna ragewa wannan cefanen idan sun rage sai su bani domin a wajensu nake karba babin da suka rage din na ran da mai gidan bai samu ba ya kawo sai su yi abinci da yaransu su ci to nima da na fahimci haka sai na shiga damuwa nake tambaya shin zan iya ragewa nima idan ya zo hannuna saboda ran da bai kawo ba in samu abin da zamu ci ni da ƴaƴana shine abin da wannan baiwar Allah take tambaya wato asali ya kamata ta sanar da mijin halin da ake ciki idan babu matsala domin komai ya zama na cewa miji ya sani ake yi da fahimtar juna ya fi akan ayi bai sani ba wani idan aka yi bai sani ba wataran ya gano to duk bayanin da za a masa ba zai gane ba zai fahimta ba ko ba zai yarda ba to amma wasu mazan ba su da fahimta idan ta je ta faɗa to ita ce mai laifi abinda waɗancan suke yi duka ba zai zama laifi ba da Allah ma ba zai tsaya ya bincike ba kawai sai ya hau kan wadda ta kawo masa magana to idan mijinki ke kika fi kowa sanin mijinki dan mijinki wanda zai fahimce ki ne ke masa bayani ga abin da yake faruwa ga abin da yake faruwa matukar ba ki da hanyar da za ki magance wannan matsalar domin wata Allah madaukaki ya mata rufin asiri tana da dan wadata fiye da sauran idan kina da rufin asirinki wannan abin da suke dan boyewa din suke ragewan ke kin fi karfin su Allah madaukaki ya sa kina da sana'ar ki ma kina iya yin abin ranan da ba samu ba to kin wadata da wannan abin ba ruwanki ba sai kin boye komai ba to amma in kina matsane ki ma ta yadda ran da bai kawo din musu suna da abin da za su ci da yayansu ke kuma ran da ba samu ba ki da abin da zaki ci to anan kina cikin matsala wannan ne yake cewa to sai yake tattauna da mijin idan kin ga zai fahimta idan kin ga cewa mijin ba zai fahimta ba to babu laifi a wannan lokacin ke ma idan rage wanda zaki yi ba zai tasiri cikin abincin ta yadda wani zai rasa ba matukar zaki yin managing ta yadda zaki dan rage wani abu ke ma ki sarrafa abincin kuma kowa ya samu gurgurdan yadda ake bayarwa dan abin da kika samu din nan ran da ba samu ba sai ke ma ki dan sarrafa da yayanki dan kar ki ku zauna da yunwa ku rasa mai za ku ci wannan gini ne akan fatawar da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya bayar akan cewa fatawa ce domin wata mata ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama matar Abu Sufyan malamai suna da sabani akan shin manzon Allah ya bata fatawa ne ko hukunci yayi mata idan fatawa ce to kaga kowane malami ma zai iya bayarwa fatawa idan irin wannan ta faru idan ko hukunci ne to sai alkali shine bambancin sabanin ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce inna aba safiyan rajulun shahihun laysa yu'tini ma yakfini wa waladi illa ma akhaftuhu wa la ya'lam. Tace Abu Sufyan mutum ne mai kauro, shi ba bai da shi ne ba, a'a yana da shi amma kauro yake da shi, ba zai iya daukan abinci ya bani wanda zai ishe ni da ƴaƴana ba, in kaga ya ishe mu to sai dai in na dauka bai sani ba. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dauki gurgurdan abin da zai ishe ki kuma ki aiki da ya kamata, karki almubazzaranci, karki hadama. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata. To gini akan wannan malamai suke cewa idan mace a irin waɗannan masailin da ana gina su akai ne, to ganin cewa su ma sauran yan uwanki mata da haka suke tsira, ke ma kuma kina da rai, ran da ba samu dinnan ba baki san ina zaki samu ba, ran da ba samu dinnan ba baki san yaya zaki kici da ƴaƴanki ba, kuma hakan yana faruwa. To in dai har zai yiwu ta yadda zaki rage wani abu daga cikin cefanan kamar yadda su ma suke yi, kuma ba tare da kin cutar da abincin ta yadda wani zai rasa ba, to babu laifi insha Allah tabaraka wa ta'ala idan kin yi haka. Amma idan ragewan zai sa wani bai samu abincin ba, to wannan fa bai halatta, domin abinci ne da aka kawo naku ku ci, ke kuma in kika rage wani bai samu ba, to kin haince shi ne. Da haka ki dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala, matukar in kin rage za a samu kauran abincin ba zai isa ba, to ki daure ki yi abincin nan yadda yake, ki kyale su. Duk wanda yaji tsoron Allah subhanahu wata'ala to Allah zai bashi mafita, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Duk wanda ya kiyaye dokar Allah subhanahu wata'ala, yaji tsoron Allah, to Allah zai sanya masa mafita, kuma Allah madaukaki zai arzuta shi da inda ba ya zuto. Sai Allah madaukaki ka tsare mu, ka raba mu da talauci da matsaloli na rayuwa baki daya. Sai ya karshe take cewa malam a tiyani da addu'a, saboda Allah yawan shiga tsakanin ya da mijina, Allah madaukaki ya taimake ni in shawo kansa. Muna miki addu'a Allah subhanahu wata'ala ya daidaita ku tsakaninki da mijinki, duk mutumin da zai kawo wata magana ko wata matar da za ta kawo magana domin ta bata tsakaninki da mijinta, muna roƙon Allah madaukaki ya tsare ki kada hakan ya tasiri, ita kuma Allah madaukaki ya shirye da ita. Dukkan gidaddujin mu Allah madaukaki ya zaunar da mu lafiya da iyalanmu, dukkan fitintunu Allah madaukaki ya yi mana, Allah madaukaki ya fahimtar da mu juna, ya zama aurenmu da auratayyarmu baki ɗaya ya zama sa'ada ne, jin daɗi ne da arziki a ciki. Allah ya sa mu dace. Za mu ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma insha Allah tabaraka wa ta'ala. Jiya muna tafsirin ayata 84 da 85 da 6 kuma zuwa da 6 da alar mai karanta, ba mu kare ba lokaci ya mana halinsa. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ.
يا جبتا من فسر ديكم lafuza da kalmomi da jumloli da suke cikin waɗannan ayoyi da Allah ran mai karanta a tafsirin mu na jiya. Masail da suke ciki, mas'ala ta farko da muka ambata a sabanin malamai akan Madian, shin Madian sunan gari ne ko ko Madian sunan wani mutum ne wanda ya zama sunan kabila? Wasu daga cikin malamai suna cewa Madian gari ne. To kenan, in an ce wa ila Madiana ay arsalna ila ahli Madiana, mun aika wa mutanen garin Madina dan uwansa Annabi Shu'aib. Wasu suka ce Madian din a kabila ce dan da take komawa zuwa ga sunan wani mutum da ake ce da shi Madiyan, domin kabilu da yawa zaka samu ana fadan su, amma kuma asalin sunan wani mutum ne wanda daga tsatsunsa wannan kabila take, sai a danganta kabilar zuwa ga sunan sa. Wani yana faruwa a cikin kowane irin yare, Larabawa sun shahara da wannan, a ce Mudhar, ana nufin Banu Mudhar, wato wadanda suke daga jinin Mudhar suke. To sosai wasu malamai suka ce Madiyan din shi ma sunan wani mutum ne wanda kabila take kuma zuwa gare shi, shine Allah subhanahu wataala ce ila Madiyan ai wa arsalna ila bani Madiyan akahum Shu'aib, kenan mun aika wa ƴaƴan Madiyana waɗanda ciki kabila ce da ta fito daga Madiyana, mun aika musu dan uwansu da ake ce da shi Shu'aibu. Annabi Shu'aibu alaihi salam yayi kira mutane zuwa ga kadaita Allah subhanahu wataala wajen bauta, abinda muka fada a kissar Annabi Nuhu alaihi salam, da kissar Annabi Salih alaihi salam, da kissar Annabi Hud alaihi salam, haka ne zamu maimaita anan ma. Dukkan annabawan Allah ginshikin da'awarsu shine kiran mutane zuwa ga tauhidi, kadaita Allah subhanahu wataala. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru, duk abin da annabawa suke kiran mutane zuwa gare shi a farko shine kadaita Allah subhanahu wataala da bauta. Kasancewan in ba a kadaita Allah madaukaki da bauta ba, duk wani aiki da zai da ai ba zai yi amfani ba. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zamu mun kula abin da ya bai da hankali a farko lokacin da aiko shi shine kiran mutane zuwa ga tauhidi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna a garin Makka yana da'awa shekara 13 kafin ya hijira daga Makka ya koma Madina. Amma zamu ga mafi yawan abin nan ayoyi da suka sauka a Makka kafin hijira Annabi sallallahu alaihi wasallama galibi suna bai da hankali ne akan tauhidi, saboda abin da ya kamata ka kira mutane zuwa gare shi kenan da farko, shi sa annabawa suke mai da hankali, saboda shine ginshikin da asasi na karban aiki. Shi yasa zamu ga Annabi sallallahu alaihi wasallama farkon abin da yake umartan manzanninsa idan bai tura su zuwa ga ƴan sako, haka shi ma yake umartan su. Lokacin da ya tura Mu'adh dan Jabal, Allah ya kara masa yadda, zuwa kasar Yaman, abin da ya kira, abin da ya gaya masa, kamar yadda yake cikin Sahih Bukhari da Muslim, yace innaka ta'ti qauman ahli kitabin falyakun awwala ma tad'uhum ilayhim shahadatu allahi la ilaha illallah. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ka sani zaka je wajen wasu mutane ne ma'abuta littafi, suna da ilimi, to amma ka sani farkon abin da zaka kira su zuwa gare shi shine kadaita Allah subhanahu wa ta'ala. A wata riwaya ila an yuhidullah, har sai sun kadaita Allah. Fa inhum ata'u ka lidhalika fa'lam anna Allah farada alaihim salatan fi khamsa salawat fi al-yawm wa al-layla. Idan har sun amsa sun kadaita Allah da bauta, sun yadda Allah shi kadai ne jin tunta a masa bauta, to a lokacin ne zaka umurce su da sallah. Sannan manzon Allah ya kira zakka. Kaga wannan duka yana nuna cewa wato farkon abin da ya kamata a maida hankali a kira mutane zuwa gare shi a kowane lokaci, a kowane zamani, shine kadaita Allah subhanahu wataala. Matukar al'umma ba su kadaita Allah madaukaki ba, to baka zuwa ka damu kanka da wasu abubuwa na daban. A'a, at-tauhid awwalan, farkon abin da zaka karantar da mutane shine tauhidi, su kadaita Allah madaukaki da bauta, saboda in sun kadaita Allah da bauta ne a lokacin aikin kuma da zasu je samu wurin zama. Amma matukar aiki babu tauhidi, ana shirka, to dukkan aikin da mutum zai matukar yana shirka, Allah madaukaki ba zai karba ba. Da haka shi yasa annabawan Allah abin da suka hadu a kansa farko suna da'awa ne zuwa ga kadaita Allah subhanahu wataala da bauta. Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa daga cikin wa'azin da Annabi Shu'aibu alaihi salam ya yi mutanensa, yana cewa wala tanqusul mikyal wal mizala inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum adhab yawmin muhit. Yana cewa ya ku mutane na, wala tanqusul mikyal wal mizan, kada ku rinka tauyewa ma'auni iri biyu. Ma'auni iri biyu, ma'auni na farko wanda ake aunawa da mudu, wanda ake gwada shi da kwano, mudu shine ake ce masa al-mikyal, min al-kayli kenan. Al-mizan kuma shine abin da ake auna shi da kilo da nauyi. To duka waɗannan ɓangarori guda biyu Annabi Shu'aibu alaihi salam ya gaya wa mutanansa kada su tauye mudu, kuma kada su tauye kiskeli. So zamo sun auna wa mutane da ma'auni madaidaici, in za su auna, su auna da abin nan ma'auni na gaskiya, haka in za su aunar ma, su aunar da ma'auni magaskiya. Wato da yawa daga cikin malamai suka ce abin da yasa Annabi Shu'aibu alaihi salam yake kiran mutanansa zuwa ga cika au, saboda daga cikin abin da suka shahara da shi, shi yasa galibi ma duk inda Allah madaukake ya kawo kisar Annabi Shu'aib alaihi salam da mutanen Madina sai ya bayani akan maganan cika au saboda daga cikin abin da suka shahara da su shi ko bayan kafircin su tauye mutu suna da ma'auni guda biyu ma'auni daya in za su auna shi za su sa shi wannan ma'aunin over ne ya fi karfin abin da ake aunawa dan haka sai su sa shi lokacin da za su sai kaya a wajen mutane idan kuma za su sayar sai su samu wani tauyayyen mudu sai su amfani da shi su aunawa mutane an gane ko shine Annabi Shu'aib alaihi salam yake cewa la tanqusul mikyala wal mizana kada ku tauye dukkan ma'auni guda biyu da ma'aunin da ake auna shi da da mudu da abin da ake auna shi da kilo duka Allah subhanahu wataala yana koyi wannan yana daga cikin abin da yake haramun ne babu sabani a wajen malamai tauya mizani ko tauya kilo ko tauya mudu a wajen da zaka aunar wa mutane ko zaka auna a wajen su ka a'ince su yana daga cikin kaba'irul dhulum manyan manyan laifuka zamu ga Allah subhanahu wataala yana cewa wailul lil mutaffifin alladhina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhun ulaika annahum mab'uthun li yawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin Allah ta'ala yace azaba ta tabbata lil mutaffifina ga masu tauye au alladhina idza talu 'ala an-nasi yastawfun sune wadanda in za su auna agun mutane yastawfun to a lokacin za su cika budu wa idza kaluhum aw wazanuhum amma za su aunar wa mutane ne ko za su gwada musu da kilo yukhsiruna fa a lokacin sai su rinka tauyewa ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'azim Allah ta'ala ya ce shin waɗannan ba sa zato ba su tabbatar da cewa za a tashe su bane liyawmin 'azim a wani wuni wanda yake mai girman gaske mai kuma nasu la rabbil alamin wunin da mutane za su tashi a gaban Allah madaukaki ubangijin talikai wato za su tashi gobe alkiyama su rinka tana cewa za su tashi gobe alkiyama kuma Allah madaukaki da musu sakamako akan abin da suka aikata wannan kowace irin al'umma kenan Allah subhanahu wataala ya hana ta tauye mudu dan gashi a kissar Annabi Shu'aib alaihi salam Allah madaukaki yake ba mu labari sannan kuma za mu ga a cikin alqur'ani umurce-umurcen da ake wa al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ne kamar ayoyin suratul mutaffifin da karanta su yanzu yasa ma hadisin Abdullahi dan Abbas ya zo cikin sunan Ibn Majah hadithu 55 hadithin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa matukar kuna yin abu guda biyar to abu biyar za su same ku a cikin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace matukar mutane suna tauye mudu suna tauye au to Allah madaukaki zai jarabe su da fari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai ba dan dabbobi ba ma da ba za a ba su ruwan ba matukar mutane suna yin ha'inci a wajen auna-aunan su wannan auna-aunan kuma bai tsaya akan wai kawai abinda muka sani ana auna shi da mudu ko ana auna shi da sikeli ba a'a dukkan abinda yake ana so ka cika shi sai ka tauye shi to ya shiga ciki domin wannan samfur ne Allah subhanahu wataala bayar na abin da su wadancan suke yi kenan duk wani abin da ake aunawa aka baka shi a matsayin gashi adadin sa kaza ne to wajibi ne zama ka cika shi kada ka kara dan kai zaka saya kuma kada ka rage dan zaka sayar to kaga duk mai kowace irin sana'a ana bukatar ya zama cewa ka cika mizani idan dan kwa dago ne kai aka dauke ka to ka tabbatar da cewa ka cika mizani a aikin ka da aka baka da aka baka gona aka ce ka nome ta to wajibi ne kai wato ka ji tsoron Allah subhanahu wataala ka tabbatar da cewa baka yi tsumbure ba baka yi aiki marar kyau ba a cikin wannan aikin da aka baka haka nan idan kai mai sai da wani kaya ne to ka tabbatar da cewa wannan kwandan da kace cikin sa naira kaza ne ka tabbatar da cewa ka cika shi kar kai wani ojoro kai wata dabara ta yadda zai titsitsi amma cikin ba komai kaga ha'inci da mutane suke a cikin irin wannan yana da yawan gaske kowane bangare ka je zaka samu shi akwai ha'inci a ciki zaka samu abinci ne zaka je ka saye shi a cikin buhu amma idan ka bude shi sai ka samu cewa an yi wani cushi a cikin sa ka samu shinkafa ce a kasan amma an hada ta da wani ganye-ganye ko an hada da wata dusa-dusa ta kasa amma ta saman in ka gani gangariya ce ba komai alhali a kasan akwai cinkushi a ciki kai mutanen mu har ya kai mai sai da gyada ma ya iya ha'inci ko ta iya ha'inci ta yadda ba za ta cika abu ba gwangwanin gyada ne dan kankanin gwangwanin madara za a sai da shi naira 50 amma an yi yadda za a yi dabara ta yadda ba zai ci gidan da yawa ba a matse shi ko a bige gindin sai ya shigo ciki ba zai ci gidan da yawa ba dan ga ruwa mai sai da ruwa ya iya bige gindin garwa ta yau ciki ta inda ba za ta dauki ruwa da yawa ba wannan ha'inci ne ko riya daga cikin abinda Allah subhanahu wataala yake hanawa na tauya au wannan kuma bai tsaya akan mutanen da suke au kadai ba a muka ce hatta kodagon aka baka a matsayinka na ma'aikaci lokacin da aka aike aka dauke ka aiki aka ce ga awoyin da ake so kai aiki wajibi ne zama na cewa ka cika wadannan awoyi in za a baka aiki a ce awa 10 za ka yi a wajen aikin ka za a biya ka naira kaza a matsayin albashi amma ba za ka je wannan aikin ba sai ran da ka ga dama wannan yana daga cikin abin da yake faruwa a ma'aikatu abin da yake faruwa a makarantu sai ka ga cewa makaranta an dauki malamai ba su gaza 20 ba a cikin makarantar amma an kaje makarantar sai ka samu malamai 5 ko kai malamai bakwai sauran suna ina sun tafi wani bige-bigen su na rayuwarsu ta daban kuma gashi nan ku agreement aka yi da su aka yi alkawari da su cewa za su rike wannan aikin su yi shi daga lokaci kaza lokaci kaza saboda haka sai kaga cewa ayan mutane suna ta wasa a makaranta musamman yanzu da aka koro daukan ma'aikata mata kullum ina fada babu wani ci gaba a cikin yawaita mata a makarantun yaranmu babu wani alheri a ciki saboda mata dawaine su ta yi yawa ayyukansu suna da yawa mata yau tana da ciki gobe tana jego ta aihu gobe tana asibiti danta bayar da lafiya jibu tana jinyar wani karamin danta gata sai wata yarta tana kwance asibiti ina take da isasshen lokacin da za a ce kullun ta je makaranta kawai da haka zai ka je makaranta ka samu cewa a yanzu a cikin gari akan ce akan samu makaranta ka samu akwai malamai 80 a makarantar amma sai ka samu kusan 50 a cikin mata ne a cikin gari tun da dama nan ake da fifi duk inda ka tura mata kauye ba za ta iya zuwa ba keke za ta hau ta je mashin za ta hau ta kama hanyar kauye ba za ta iya ba to sai ya zama na cewa kullum makarantunmu kullum ƙara lalacewa suke ilimi kullum koma baya yake samu saboda babu tsayayyu waɗanda suke in kuma namijin ne ka ga cewa mutum ya raba kansa makarantu uku ga makarantarsa ta boko makarantar gwamnati da yake zuwa yana koyarwa sannan kuma akwai wata private gwamnati ta samu tana biyan sa 50,000 ko wani abu makamancin wannan private din 10,000 suke biyan sa amma fa mai da hankali a makarantar private da ake biyan sa 10,000 akan makarantar gwamnati da take biyan sa 50,000 saboda wannan yana ganin cewa a duniya za a tsare shi za a tuhume shi a wajen aiki baya tunanin cewa wannan makarantar ko da fa gwamnatin bata tuhume ka ba ka sani gobe alkiyama Allah madaukaki zai tuhume ka akan wannan aikin naka ka samu mutum lecturer ne a makaranta ya hada makarantu 5-6 sau ɗaya zai je a semester in ya shiga aji ya yi lecture shi kenan ba zai sake ba za ka sake ganin sa ba sai wata semester amma kullum in an zo magana kuma za ka ga cewa su ne masu kumfar baki saboda su ne suka san ƴancinsu idan san ƴancinsu da haka amma ba za su ba da haƙƙin ƴancin mutane ba kuma saboda su haƙƙinsu suka sani kawai ba san haƙƙin kowa ba waɗannan yaran da aka zo aka tara maka aka baka su guda 50 ko 100 aka ce ka koyar da su ilimi kaza haƙƙi ne a kanka haƙƙinsu ne a kanka ya zama na cewa ka yi iya ƙoƙarinka wannan ilimin da aka ce ka nuna musu ka nuna musu amma duk wannan yana daga cikin abubuwan da muka watsar da su ya kaga cewa al'ummarmu kullum tana samun koma baya tana tabarbarewa kowa Allah madaukaki zan tambaye shi hadisi ingantacce cikin Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati kowa makiyayi ne kuma kowa za a tambaye shi abin da aka ba shi kiyo in kasancewa matarka ba za ta iya zuwa aiki ba to ka ji tsoron Allah kar ma ka je ka nema mata aiki wai kai dan wane ne shikenan sai ka je ka sama matarka aiki kuma ba za ta iya zuwa aikin ba kawai ta rinka karban kuɗi wannan kuɗin da take karba kada ka dauka cewa banza take ci gobe alkiyama za a tambaye ta da haka wajibi ne babu wanda zai gyara mana wannan kayan namu in ba mu gyara ba namu ne makarantun nan namu ne ƴaƴanmu ne a ciki in kai Allah madaukaki ya rufa maka asiri kana ganin ka fi karfinka kai ƴaƴanka wannan makarantar ƴaƴan kannanka ne ƴaƴan yayunka ne kannanka ne ƴaƴan baffanunka ne ƴaƴan kawunanka ne ƴaƴan gwaggwaninka su ne a makarantun duk lokacin da kuma al'umma kar ka dauka cewa duk lokacin da al'umma ta zama na cewa tana cikin jahilci dole sai ya shafi naka ko ina ka kai shi kai karatu wannan abu sai ya zabi shi tabarbarewar tarbiyya ga waɗanda ba su ilimi ba ba za ta tsaya akan waɗanda ba su ilimin su kaɗai ba sai ta shafi cikin gari dole in ƴan makotanka in suka lalace to kar ka yi tsammanin cewa naka za su tsira ba duk wani yana daga cikin abin da ya wajaba akan mu kiyaye karkashin wannan aya da Allah subhanahu wataala ce wala tanqusul mikyal wal mizan annabi shuaib alayhi salam ce inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaykum adhab yawm muhit inni arakum bi khairin ni ina ganin cewa lalle ku dinan kuna kan alheri wani irin alheri ne annabi shuaib alayhi salam yake fadi yake nufi anan shine daga cikin abin da malamai suka tattauna wasu suka ce inni arakum bi khairin kamar yadda abdullahi dan abbas yake cewa ai musirina fi ni'matin ku dinan fa kuna cikin yalwa kuna cikin ni'ima ba ku cikin matsi bai kamata ku rinka yin abin da kuke yi ba wato a wannan ma'anar annabi shuaib alayhi salam kamar yana ga musu cewa wai wace irin matsala kuke ciki ne ku ba ma a cikin matsi kuke ba da har za ku zo kuna tauyewa mutane mizanin su ku rinka tauye musu awu su wannan yake nuna koda mutum yana cikin wahala bai halatta masa ya rinka yin ha'inci ba to amma mutumin da Allah ya rufa masa asiri yake ha'inci to laifin sa yafi yawa kuma kaga wannan yana daga cikin matsalar da muke fama da ita mu a zamantakewar mu zaka ga cewa galibin mutumin da yake da rufin asirin ma yafi wawura mai karamin karfi ko zai wawura sai kaga bai wuce 10 ba zai diba amma duk gwargwadon girman ka gwargwadon kudin ka da wadatar ka da ikon ka to gwargwadon da zaka diba wani malami ne kiji yana cewa yace duk duniya kuma abin da ya faɗa gaskiya ne yace duk duniya babu inda zaka ce babu corruption ko ina akwai yace amma sauran kasashen duniyan tsakura ake yace mu kuma duk ake kwashewa shine matsalar mu duk ake kwashewa mutum shi kadai zai iya zuwa baitul malin gwamnati gaba daya gwamnatin ya gashi kudin shi kadai ta tabbata shi ka rasa ma me zai da wannan kudin to haka ne ke za wasu malamin Abdullahi dan Abbasin yake cewa ai musiri na fi ne mutum kuna cikin wadata kuna cikin ni'ima amma za ku zo kuna irin wannan ha'incin wato Allah ya muku ni'ima bai kun fi karfin wannan abu wato duk abin da ka fi karfin ka bai kamata a ce a zo ana ganin cewa kana ha'inci a cikin sa ba wasu daga cikin malamai suka ce shi iruhu barhis abin ma'ana an yi arakum bi khairin ina ganin kuna kan alheri kuna cikin saukin wato araha kaya babu tsada a wajen ku wannan kuma shi ma yana daga cikin abin da ke nuna ashe arahar kaya ba karamin alheri bane lokacin da tsada kuma kishiyar haka ne duk lokacin da mutane suke cikin tsada to za su shiga cikin wahala duk lokacin da abubuwa suka yi sauki to za a shiga kowa zai shiga cikin sauki kaga wannan shi ma ya taba irin harkokinmu da muke ciki na yau wai sai ya zama na cewa duk masu kaya jira suke yi tarko ake yi in kana da kuɗi kai ɗan kasuwa ne hamshaki to tarko za ka yi sai ka auna ka ga cewa ai yanzu tunda aka fara maganar coronavirus ɗin nan ta shigo COVID-19 ana maganar lockdown to bari in yi kokari in sai duk abincin kasuwa kaza in sai shin boye shi shine abin da ya faru a kasuwannin mu daga ranar da aka sanar da cewa akwai lockdown da za a yi zuwa ranar kaza to shikenan daga ranar kaya kuma sai balle kowa ka farashi sai yanda ka ga dama za ka sa layi ake yi ana jiranka don haka sai yanda ka ga dama za ka safara shi ka gallaza wa mutane ka tsananta musu kana ganin cewa kai ka more ni wallahi baka more ba wani daɗi da za ka ji a cikin wannan abin ka kuntata bakar kai tsammanin za ka kuntata wa 'yan uwanka musulmi kai kuma ka tsammanin sauki daga gun Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallama cewa yake yi man la yarham la yurham duk wanda baya jin tausayin mutane to shi ma Allah ba zai ji tausayinsa ba ita dukiya ba wai tara ta da yawa shine albarkarta ba a'a sai ka tara dukiya da yawa amma sai Allah ya kwashe mata albarka ga tanan da yawa amma baka ji dadin ta ba baka yi amfani baka yi aikin alheri da ita ba gashi nan sai ai ta mamaki ga aikin alheri da ya kamata a ce wane yayi da dukiyar sa dan ya samu tsira gobe alkiyama amma ba zai yi ba saboda Allah bai sanya albarka a cikin dukiyar ba inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaykum adhab yawmin muhit yace annabi shuaib alayhi salam yace ina ji muku tsoron azaba yawmin muhit wato azabar wani wuni wanda yake kewaye mutane da azabar sa wasu daga cikin malamai suka ce inni akhafu alaykum azaba yawmin muhit wannan azabar yana nufin azabar duniya wato ina ji muku in ba ku daina wannan abin da kuke yi ba to Allah madaukaki zai kawo wata azaba da za ta lullube ku ta halakar da ku a wannan duniyar wasu daga cikin malamai suka ce a'a wannan yana koma zuwa ga azabar lahira ne inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaykum azaba yawmin muhit wato ina ji muku tsoron azabar lahira da za ta zo ta mamaye ku akan abin da kuka yi na saba wa Allah subhanahu wa ta'ala duka guda biyu kuma anoni ne waɗanda suke ayar za ta iya dauka domin azabar Allah subhanahu wataala a duniya ma in Allah madaukake ga dama yakan saukar da ita ne ta mamaye mutane ta ana su sakat ta rasa yadda za su ballantana kuma azabul lahira Allah ka tsare mu a annabi shuaibu alaihi salam ya ci gaba da kiran mutanen sa da cewa wa ya qaumi awful mikyal wal mizan bil qist wa la tabqasu an-nas ashiyahu ya kira su da cewa su cika aw namudu da nasikeli kuma su yi adalci wala tabqasu an-nas ashiyahum yace kada ku rinka tauye mutane kayan su idan sun zo wannan yake nuna duk da umurnin da annabi shuaibu alaihi salam ya musu na cewa ku cika aw ku cika mizani to in aka ce ka cika aw ka cika mizani to ai ya isa ka fahimci cewa ana bukatan kai adalci ne to amma saboda ya fito musu da dukkan bangarori guda biyu na barna su gane cewa barnar ce kowace bangare kowane bangare guda biyun barna ne dan haka yace ku cika aw sannan kar ku tauye aw ku cika aw idan naku aunarwa mutane sannan kada ku tauye ai aw lokacin wato ku cika aw lokacin da ku aunawa mutane kada ku tauye sannan kuma kada ku wato ku wuce iyaka idan za ku auni na mutane ku gane cewa dukkan abu guda biyun nan haramun ne Allah madaukake bai yarda muku ba in zaka auni kaya kada kai dabarar da zaka yi kai kai iban yayyawa wannan da ka je in ka je kasuwanni zaka sha mamakin mutane yanda suke au kaga idan mutun yazo auna maka abinci da a shekarun baya in na shiga kasuwa nakan ga irin yadda mutane suke yi zaka ga idan mai kaya yazo da kayansa dawa ne ko gero ko masara ko maiwa za a auna ko wake ko da makamancin wannan lokacin da mai awun yake aunawa wanda yake zubewa a kasan kawai in ka auna shi zaka sha mamaki mudu nawa ne shi kuma wannan ba cikin lissafi dama in ya debo shi haka zai rabi ya zube kwata ya zube a kasa wanda dama su awun su kenan wannan na kasan wai shi nasa ne yayi da gangan ya debo kaga ya cika ko to amma da ya cika din ba zai kai zuwa ga masakin ka ba a'a da yawa kuma anan kasa da ya zube wannan da yake kasa da zubewa din aka tashi sai kai mamakin irin abincin da zai tara na mutane wai shi hakan yana wayo ne bai sani ba cewa Allah subhanahu wataala yana ganin kuma zai masa sakamako akan abin da ya aikata annabi shuaibu alaihi salam yace wala ta'fuf fil ardi mufsidin kada ku zama mabarnata a bayan kasa ku rinka tafiya kuna yin barna duk da cewa afa ya'fu ma'anarsa al-fasad kada ku ai wala tufsidu fil ardi sannan sai ya sake cewa mufsidin kuma ma'ana kar ku rinka yin barna a bayan kasa har ya zama na cewa kun zama wani halin ku ne yau da kullun barna a cikin mutane annabi shuaibu alaihi salam yace da su baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minina baqiyatullah malamai sun sha bamban wajen fahimta akan menene ma'anar baqiyatullah wasu daga cikin magabata kamar yadda aka ruwaito daga Abdullahi dan Abbas in Allah ya kara masa yadda yace baqiyatullah ma abqahu Allah lakum ba'da al-ifa'i shine abinda Allah madaukaki ya bar muku na halal bayan kun cika au ya fi muku alheri ma'ana lokacin da kake aunawa ka rika tuna cewa alherin fa agun Allah yake albarkar agun Allah take arzikin agun Allah yake daukaka daraja duka agun Allah ne ka cika au yadda ya kamata dan abin da ka samu bayan ka cika au ka cika mizani baka tauye ba wanda Allah madaukaki ya bar maka shi dan kadan dinnan da kake gani yafi maka alkhairi akan abin da zaka samu da yawa alhali baka cika mutane au ba wasu daga cikin malamai suka ce baqiyatullahi ata'atullahi bin Allah subhanahu wa ta'ala khairu lakum shi kuma ku alheri ma'ana ku bi Allah madaukaki wajen awun nan da yace ku yi ku cika mizani ku cika awun ku ya fi muku alheri akan ku tauye shi wasu suka ce baqiyatullahi ay muraqabatullahi lura da cewa Allah madaukaki yana ganin ku lokacin da kuke awun nan shine fi muku alheri lokacin da kake kasa mudun ka zaka auna wa mutum ka gane cewa in shi bai ga ka haincin shi ba ma Allah madaukaki ya ga haincin da kake yi shine ma'ana baqiyatullahi ay muraqabatullahi wanda suka ce baqiyatullahi wasiyatullahi wasiyar da Allah madaukaki yake muku na adalci ya fi muku alkhairi to duk waɗannan yana daga cikin tafsirin abinda malamai suke cewa wato magabata suna yin tafsiri ne galibi da nau'i ikhtilafu tanawu'in ne sabanin su kowanne in yazo zai faɗi wani kaso daga cikin bangaren ma'anan ayar ne ma'ana kenan duk waɗannan suna cikin ma'anan ayoyi abinda Allah madaukake ya ba muku na halal bayan kun yi au na gaskiya ya fi muku alheri bin Allah madaukaki wajen ku yi awu na gaskiya yafi muku alheri. Ku rika tana cewa Allah yana ganin ku lokacin da kake awun nan yafi muku alheri. Bin wasiyar Allah madaukaki da ya muku na yin adalci yafi muku alheri. Duka ya shiga cikin ma'anan baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minina. Da Allah subhanahu wata'ala yace in kuntum mu'minin, da Annabi Shu'aibu yake gaya musu in kun zama masu imani. Malamai sun tattauna akan wannan kasancewan su mutanen Annabi Shu'aibu alaihi salam innahu basu imani ba, amma sai yace da su baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minina. Sai malamai suka bada ma'ana guda biyu. Ma'ana ta farko, in har kun yi ida ku da za ku yi imani, ku zo ku bi Allah subhanahu wataala yafi muku alheri. Ma'ana yana kiransu ne zuwa ga imanin, amma basu imanin ba a lokacin. Shine baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minina a wajen wannan malaman. Aida a ce za ku yi imani, ku bi umarnin Allah subhanahu wa ta'ala, da hakan ya muku, amma ba masu imani ba ne su. Wasu malamai suka ce abinda yasa yace musu in kuntum mu'minina saboda sun yi imani da wani bangare na imani, koda ba su imani duka ba. Menene abinda suka yi imani da shi? Sun yi imani da Allah madaukaki shine mahaliccinsu, shi ya samar da su, shi ke gudanar da lamarinsu. Amma abinda ba su imani ba shine kadaita Allah madaukaki wajen bauta. Mutanen Annabi Shu'aib alaihi salam suna daga cikin masu bautar gumaka su ma. Kenan sun yi imani da rububiyar Allah, kamar yadda Quraishawa suke lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo same su, sun yi imani da cewa Allah subhanahu wataala shi ya halicce su, shi ke juya lamarinsu, shi ke gudanar da lamarinsu, amma ba su yarda cewa a kadaita Allah madaukaki shi kadai da bauta ba. Tana cewa aja'al al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Suce yanzu ka sa abun bauta ku ayi katal, su yayi kadan. A ce wai kwaye haɗe za a rinka bauta Allah, a ce Allah shi kaɗai za a rinka bauta? Ina a ja'al al-alihata ilahan wahida, ka sanya alloli gaba ɗaya su goma ɗaya? Sai ka ce inna hadha la shay'un ujab, wannan abun mamaki ne. Wato wasu daga cikin malamai suka ce irin wannan imanin suka yi, sun yi imani da Allah ne mahaliccinsu, amma ba su yi imani da Allah maɗaukaki shi kaɗai ya cancanta a masa bauta ba. Sai ya ce ma ana alaikum bi hafiz, ni ba mai kiyayewa ba ne a kanku. Shi ma wannan malamai sun bashi ma'ana guda biyu. Ma'ana ta farko, ma'ana alaikum bi hafiz, ni ba mai kiyayewa ba ne a wajen ayyukanku da kuke yi. Ma'ana ni Allah maɗaukaki bai sa ni fa rinka koyaushe lokaci ina kula da awunku ba. Kun cika awu ko ba ku cika ba? A'a, iyakaci na ni wa'azi ne muku, amma ba zan zama kullun ina nan lokacin da kuke yin wannan awun naku ba. Amma dai na isar muku da sakon Allah subhanahu wataala, ku kiyaye awun nan, ku rinka yin sa kamar yadda Allah maɗaukaki ya umarce ku. Ma'ana ta biyu, wa ma'ana alaikum bi hafiz, suka ce yana ko tana komawa ne zuwa ga azabar Allah madaukaki da musu a duniya. Ma'ana ni fa ba zan iya kiyaye ku daga azabar Allah madaukaki da zai saukar muku ba in ba ku bi umarninsa ba. Yanzu Allah madaukaki ya umarce ku da ku kaɗaita shi wajen bauta, ya umarce ku da ku cika awu, ya umarce ku da kar ku rinka tauya awu. To ku sani in ba ku yi wannan ba Allah zai muku azaba. Baya ce inni akhafu alaikum azaba yawmin muhit, a wajen malaman da suka sarra azabar duniya. To anan shine yake ce musu wa ma ana alaikum bi hafizin, ni fa ba zan iya kiyaye ku daga azabar Allah madaukaki ba idan ta sauko muku in muku ba Allah ba. Iya abin da zan iya shine in gaya muku sakonnin Allah madaukaki, in isar da sakonsa, in kun ji shi kenan, in ba ku ji ba wannan ku ya shafa, Allah ya kare mu. Na'am.
قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله
Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da bada labari yadda tattaunawa ta gudana tsakanin Annabi Shu'aibu alaihi salam da mutanansa. Qalu, suka ce ya Shu'aibu, ya kai Shu'aibu, a salatuka, shin sallarka ta'muruka, ita ce take umartanka, an natruka ma ya'budu aba'una, mu bar bautar abinda iyayenmu suke bautawa, aw an naf'ala fi amwalina ma nasha'u, ko go sallar taka ce take umartanka da mu bar aikatawa fi amwalina a cikin dukiyarmu ma nasha'u abinda muka ga dama. Innaka kai din nan fa la antal halim, kai ne mai hakurin nan ar-rashid wanda yake shiryayye. Qala ya qaumi, sai Allah subhanahu wa ta'ala yace annabi Shu'aib yace ya qaumi, ya ku mutane na, ara'aytum, ku bani labari, in kuntu ala bayyinatin min rabbi, inna kasance akan bayyananniyar hujja daga ubangiji na, wa razaqani minhu, kuma Allah ya arzuta ni daga gare shi rizqan hasanan, arziki mai kyau, yaya zan yi in koma in rinka yin irin abin da kuke yi, ko in koma kan bata. Wa ma uridu an ukhalifakum, ni fa bana nufin in saba muku, ila ma anhakum anhu, in tafi zuwa ga abin da nake hana ku ne in je ina aikatawa. In uridu illa al-islaha, ba komai nake nufi da shi ba, illa al-islaha, sai gyara, mastata'tu, matukar iko na. Wa ma tawfiqi, dacewa ta baya wajen kowa, illa billahi, sai ga Allah, alaihi tawakkaltu, ga Allah subhanahu wa ta'ala nake dogaro, wa ilaihi uni, kuma game gare shi nake komawa da lamarina. Anan Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu labarin annabi Shu'aib alaihi salam da mutanansa, bayan irin wa'azuzzukan da yayi musu, maimakon su karba, amma sai suka goma suna zargin annabi Shu'aib alaihi salam da wasu maganganu da ba su dace da shi ba. Suka ce ya Shu'aib, a salatuka, ya kai Shu'aib, shin sallar ka ce take ce take umartanka mu bar bautan abinda iyayenmu suke yi? Nan kamar yadda azar ma ya karanta, a salatuka da ifradi, wato sallah mufradi, haka Hafsun an Asim ya karanta, kamar yadda shi azar ma ya karanta da ruwayan Hafsu, haka kuma ƴan uwan nan guda biyu mutanen Kufa, Hamza da Kisa'i, su ma ka suka karanta a salatuka. Haka kuma Khalf, shi ma daga cikin qurra guda uku da suke cikewa goma, shi ma ka karanta a salatuka. Amma sauran makaranta duka guda bakwai da kuma Shu'ba an Asim suna karantawa a salawatuka ta'muruka, sai ya zama a salawatuka jam'i ne. An gane ko? Shi yasa ma yana daga cikin hikimar wato ar-rasmul usmani, rubuta alqur'ani da aka yi a lokacin sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu. Shi yasa aka gina shi akan wato rubutu wanda fil galib zai iya daukan dukkan kowace kira'a. Nan in kaga yanzu haka kawai in ar-rasmul imla'i ne, ka iya rubuta salatuka sai ka yi lam alif, sai ce as-salatuka. To amma ar-rasmul usmani ana rubuta da wawun ne, saboda in ka rubuta shi da wawun, dukkan kira'o'i guda biyun nan zaka karanta da su. As-salatuka zai dauka, asalawatuka duka zai dauka. Shine amfanin rubuta wawun din maimakon a yi lam alif. Wannan yana daga cikin abin da sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu aikin da yayi, wanda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka kuma goyi bayan sa wajen hada mutane domin samun wato karancin rarrabuwar kai a wajen karanta littafin Allah tabaraka wa ta'ala alqur'ani. Wannan kuma yana daga cikin gadon da muka gada a wannan kasar tamu da ake kiyayewa a tsangaya. Ba inda zaka samu inda ake kiyaye wannan rasmin a yau sai in ka je tsangaya. Da aka samu mutum a cikin gari ya haddace alqur'ani, amma aya daya in ka ce rubuta maka ita da rasmun da aka yi lokacin sayyidina Uthman, ba zai iya ba. Ba inda zaka samu wannan, sai dole sai ka koma tsangaya a makarantun allo nan ne, bayan ka haddace alqur'ani kuma zaka zo kai wani abin da ake ce masa satu. Shi wannan satun shine ma'anan duk abin da ka haddace ka zo ka rinka rubuta shi da ka. Kana rubutowa, wani yana rubuta rubu'i, wani ya rubuta nisfi rabin izu, wani ya rubuta izu guda, ya zo ya rubuto da ka, a tabbatar da cewa tilawar da ya rubuto ta yi daidai, sannan rasmun da ya yi haka aka rubuta shi a lokacin sayyidina Uthman, ya zo ya sa allansa a gaban malami, shi abin da ake cewa darasu. Alaran ba yana karantawa, sauran makaranta suna kewaye suna dubawa suna gyarawa, ba inda kake samun wannan sai wannan makaranta. Kaga shi yasa su kadai ne suka kiyaye mana wannan abu. Abu dai irin kasashenmu ba inda aka kiyaye wannan rasmun. Malamai suna sabani akan shin ya halatta ka rubuta ayar alqur'ani ba da wannan rasmun da aka yi a lokacin sayyidina Uthman, ko bai halatta ba? Da yawa daga cikin malamai abinda suke tafiya akan shine ba ya halatta. In dai za ka rubuta aya, dole sai dai ka rubuta ta a yanda aka rubuta ta lokacin sayyidina Uthman. To in kuma baka je can ba, ba inda zaka koya. To irin waɗannan makarantu da irin alherin da suka kawo, yanzu haka kawai a zo a ce wai duk a ce an soke su, wai an rushe su. Sai sa muke cewa wannan maganar magana ce wadda bata taso ba, magana ce wanda galibi waɗanda suke yin ta ba su san abun bane. Shi yasa muke kira zuwa ga waɗanda Allah ya sa suna kusa da mahukunta su gaya musu. Ita fa bara daban, makaranta tsangaya daban. Mutum nawa za su je tsangaya su yi karatun Alƙur'ani su haddace su rubuta ba su taɓa yin bara ba. Babu talazumi cikin bara da kuma koyon karatun Alƙur'ani a makarantun tsangaya. To kaga wannan rasmun babu inda ake kiyaye shi. Yau an dai makarantun mu ne na Islamiyya da ake haddace Alƙur'ani, zaka samu makaranta gashi nan mutum ya haddace Alƙur'ani ga tilawa amma ba zai rubuta maka ba. Wanda kuma kaga da yawa mafi yau jumhurul ulama ta suka baya halatta ma rubuta Alƙur'ani sai da wannan. To kaga wannan asalawatukan nan da aka sa wawun dan ya dauki dukkan wajen guda biyu ne. Asalatuka zai dauka, asalawatuka kuma shima zai dauka. Idan an ce asalatuka mufradi ne, wannan sallar taka, in an ce asalawatuka kuma waɗannan sallolin naka da kake yi su ne suke sa ka ka rika wato hana mu yin abin da iyayenmu suke bauta. Wasu daga cikin malamai sun ce salatuka anan ma'adatu qira'atuka, suka ce saboda su mutanen Annabi Shu'aib ibn Nuh ba masu imani bane, sun san sallah ne, suka ce ba su san sallah ba, dan haka salatu anan bi ma'ana al-qira'a. To amma wasu daga cikin malamai suka ce a'a, a salawatu ka tana nan a kan sallaka, saboda dukkan annabawan Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukaki ya shar'anta musu sallah, ko da su ba su san sallar ba amma za su sani a wajen Annabi, za su ga yana yi. Dan haka shi yasa ma zaka ga Annabi sallallahu alaihi wasallama da yazo Qurayshawa ai sun san sallah a wajen sa, ko da ba su san sallah ba da amma lokacin da Annabi ya zo yake yi za su san meye wannan sallah. Dan haka wannan abin da kake yi din shine yake sa ka har kake hana mu rinka bautar abin da iyayenmu suke yi. Wannan kuma yana daga cikin abin da kullun Alƙur'ani yake nuna mana cewa wato abin da yawa daga cikin mutane yasa suka kauce hanyar Allah subhanahu wataala, taqlidul aba, wato runguman abin da iyaye suke yi ko daidai ko ba daidai ba. Wai abun mamaki shine dan adam ya yadda idan zamani ya canza, riga da rigar da ake a lokacin su babansa kaza ne, da ba fantalo ake ba, muna yara ana sawa, yanzu ka nuna mai fantalo ba wani wanda zai zo ce maka ni ba tunda kakana fantalo yake sawa ni ma dole fantalo zan sa, ba yin haka. Ya yadda yanzu cewa wannan abun shi fi dacewa da zamani sai ya dauka. To amma wai abin da ya gano cewa wannan abin shi ya fi dacewa da addinin Allah, da abin da wane na yake kai kakana ko wane ya dina, wannan wurin kuskure ne, zai ce eh gaskiya tunda ko kuskure yake kai ni ko bai kamata dan ya tafi akan kuskure, ni kuma na gano kuskure din tafi akai ba, a'a sai in ce Allah madaukake ya fi wane na da ya tafi akan kuskure, na fahimci cewa kaza din nan shine daidai sai in dauka. Amma matukar ka ce wai kai duk abin da ka samu iyayenka suna yi ko daidai ne ko ba daidai ba to a tafi akai, to wannan kuma ka tafi wata hanyar da waɗanda makiya annabawa suka tafi akan sa. Asali shine in ka samu iyayenka akan daidai, akan duk abin da ka same su akan daidai, ka karfafe su akan daidai, kai ma ka tafi akan daidai. In ka same su akan wata gaba kace nan kuskure, sallah ne ka samu misali mahaifinka yana yi, to shi bai je makaranta ya koyi sallar nan ba, kai kuma Allah madaukaki ya sa ka yi ido a karatu, kaga cewa wurin da yake kaza din ashe ba daidai bane, sai ka ce bari in ci gaba da yin yanda yake yi, a'a sai ka ce babana yayi kuskure a nan wurin, bai fahimci abun ba, Allah ya yafe masa, amma kaza din nan shine abin da ya kamata a yi. Amma in ka dage akan abu ko da kuskure ne, to wannan wani abu ne wanda kafirai suke tafiya akan sa, kai ma ka tafi kai, Allah ya tsare mu. Annabi Shu'aib alayhi salam yana cewa suna cewa Annabi Shu'aib alayhi salam aw an naf'ala fi amwalina ma nasha, ko kuma wai sallar taka ce har yanzu wannan sallar da muka ga kana yi din ko ita ce take hana ka, take umartan ka da ka hana mu yin abin da muka ga dama da dukiya, wai su ganin su tunda dukiyar su ce ai suna ga dama, sun ga dama su yi abin da suka ga dama. Akwai har yau akwai masu irin wannan tunanin, wai ganin cewa tunda kudin nasa ne to duk abin da ya ga dama yayi nawa ne, dan haka zan yi kayana, a'a ka sani fa duk dukiyar da ka gani a hannunkan nan Allah subhanahu wa ta'ala ajiya ce aji. Yasa Allah madaukaki a nuni yace wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi, ku ciyar daga dukiyar da Allah madaukaki ya dora ku akai, ku khalifofi ne, an dora ku ne akan dukiyar, shi yasa ai da ba a gidanku dukiyar take ba, inda ta dawo gidanku da ba a hannunka take ba, yanzu Allah ya kawo ta hannun, ya kawo ta ne, ya kai ta can gidan ne jarrabawa gare su, yanzu ya dauke dan jarrabawa, ya kawo hannunka kai ma dan jarrabawa. dukiya ta Allah ce kai ma bawa ne na Allah dan haka zaka kashe dukiya ne wurin da mahalicinka da ya baka wannan dukiyar ajiya yace ka kashe ta baka da damar ka ce wai dukiya ta kace duk yanda kaga dama haka zaka yi ta duk wanda yace zai duk abin da ya ga dama to ko lalle ranar alkiyama za a masa abin da haka dama da shi wajibi ne ka dauka cewa dukiya da Allah madaukake baka wajibi ne ka sarrafata cikin abin da Allah subhanahu wataala yake so in kai haka shine dukiyar ka tayi albarka shine zaka samu alkhairin duniya da lahira a garshen ayan nan mutanen annabi shu'aibu alayhi salam suna cewa innaka la antal halimur rashid suka ce kai ne alhalimu mai hakuri ar-rashid kuma shiryayye nan malamai sun tattauna me suke nufi da annabi shu'aibu alayhi salam bayan suna zargin sa farkon ayar yana nuna cewa zargin sa suke yi amma a ƙarshe kuma sai suka buge da yabo innaka la antal halimur rashid wasu daga cikin malamai suka ce innaka la antal halimur rashid da suka fada wa annabi shu'aibu alayhi salam suna wato izgilanci suke masa wato wai kai ne mai hakuri kai ne shiryayye an gane ko wanda irin wannan usulubi ne wanda larabawa sun saba har kowane yare ma sun saba da shi wani lokacin sai a faɗi wata sifa mai kyau amma kuma zagi ake so a yi da ita ana so a zagi ka ne ka bu kowa baki a garin amma sai a ce maka malam bature kaga wannan zagi ne ai izgilanci ake maka to wasu malamai suka ce irin wannan ne izgilanci suke wa annabi shu'aibu alayhi salam wasu daga cikin malamai suka ce kuma wai a hakan kai kana riyawa wato suna faɗan abin da yake faɗa ne wai wai innaka la antal halimur rashid taz'umu anta halimun wa anta rashid kuma wai a hakan kana ganin cewa kai mai hakuri ne a hakan kana ganin cewa kai shiryayye ne amma ma'anar da tafi inganci cikin manganun malamai shine wato abinda al-imam ibn jarir at-tabari rahimahullah da al-imam ibn kathir suka rinjayar haka ma al-imam al-qurtubi rahimahullah cewa innaka la antal halimur rashid wato suna nuna wace suna tana jan hankalin annabi shu'aibu alayhi salam ne suna jawo hankalinsa dan ya koma zuwa ga abinda suke so wato kamar suna cewa innaka la antal halimur rashid kai din nan fa mun san ka a baya kai mutumin kirki ne kai mai hakuri ne kai shiryayye ne yaya kuma inda zaka zo ka kama wannan hanyar wato kamar yadda mutanen annabi salihu alaihi wasallam suka ce dar kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una wa inna la fi shakkin mimma tad'una ilayhi ibrahim suka ce kar kunta fina marjuwan qabla hadha kai fa da muna maka kyakkyawan zato muna ganin zaka zama mutumin kirki muna ganin zaka yi shugabanci a cikin mu muna ganin ka zama muna ganin ka amma kai ne kuma zaka zo kana hana mu abin da iyayenmu suke yi to suka ce shine anan ma suka ce innaka la antal halimur rashid kai da muka sanin nan mai hakuri shiryayye mutumin kirki kai ne kuma zaka zo da wannan abu wato suna fadan kalmomi masu kyau akan sa dan wai ya daina abin da yake yi na kiran su zuwa ga kadaita Allah subhanahu wataala da barin sabawa Allah madaukaki Allah subhanahu wataala yace lokacin shi kuma annabi shu'aibu alayhi salam yake cewa da su ya kawo min kuntu ala bayyinatin min rabbi ya ku mutane na in na kasance akan hujja bayyananniya daga ubangiji na irin wannan lafazin ya gabata a kisar annabi binnan a kisar annabi Hud alaihi salam haka ma annabi Nuhu alaihi salam duka a kisar su ya gabata in kuntu ala bayyinatin min rabbi duk sun ce sun faɗi irin wannan kalmar ma'ana in har na kasance akan hujja cikin abin da nake kiran ku zuwa gare shi wa razaqani minhu rizqan hasana kuma Allah madaukaki yayi min arziki wanda yake mai kyau menene arziki mai kyau anan wasu malamai suna cewa ay rizqan halalan Allah madaukaki yayi min arziki wanda yake na halal wasu malamai suka ce ilman wa ma'rifatan rizqan hasana ay ilman wa ilimi Allah madaukaki ya bani ilimi wasu suka ce alhuda wa tawfik idan Allah madaukaki ya sa ni ina kan hujja sannan kuma gashi Allah madaukaki ya yi min shirya ya min datarwa shi yasa ma duk malamai suka ce to wannan yana nuna cewa akwai abin da ake kaddarawa wanda ba a faɗe shi ba meye abin da ake kaddarawa kamar annabi shu'aibu alaihi salam yana cewa da su ne ya ku mutane na yanzu ni idan ina kan hujja daga ubangiji da ina kan daidai ina kan shirya kuna ganin cewa ba zan hana ku saba wa Allah madaukaki ba ma'ana mutanen annabi shu'aibu alaihi salatu wasallam sun koma suna lallamin sa suna cewa kai fa mutumin kirki ne kai fa mai kaza ne kai fa mai kaza ne kai fa mai kaza ne shine sai yake cewa to kuna ganin cewa dan ni mutumin kirki ne ina da kaza sai in kyale ku akan bata abin kyare ku akan bata ba shine to wannan cewa abin nan kyare ku akan batan ba a fade shi a cikin ayar ba amma dole sai an kaddara shi kafin ma'anan ayar ta fito kamar yana cewa in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana afala anhaakum anil dalal to dan ina da wannan arzikin ko ina kan shiriya ko ni mutumin kirki ne sai in kyale ku ku bi hanyar bata ni ba zan muku wa'azi ku goma kan gaskiya ba agana annabi shaibu alaihi salam sai nuna musu cewa lalle fa shi abin da yake kiran su zuwa ga su kadaita Allah madaukaki din nan da kuma su zama masu adalci wajin au da aunarwa wannan abin ba wai zai umarce su ne shi kuma yake ba a'a duk abin da nake umartan ku da shi na alkhairi zan umarce ku kuma ni ma zan aikata wannan kuma kira ne zuwa ga cewa dukkan mutumin da yake kira zuwa ga Allah subhanahu wataala yake karantar da mutane to ya kamata a ce a same shi a sahun farko wajen duk abin da yake karantarwa in aka samu kishiyar haka to an samu matsala wannan kuma ita ce matashiyar maganar mu insha Allah tabaaraka wataala a karatun mu na gobe abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa abin da muka kuskure Allah madaukaki يا شبنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.